yau kuma insha Allah ta'ala zamu fara karatu ne a cikin littafin, amma kafin mu fara karanta hadisan ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala muqaddimat da shi malamin ya rubuta da hannunsa zamu fara karantawa. Dan ka'ida malamai suka ce duk lokacin da kake so ka karanta matakar ka fahimci littafin yadda ya kamata, ba kai masa shigar abinda ba washe kitwa shigar shantin kadangare ba, ana ya shiga ta nan ya fita ta can, lalle ne kafin ka karanta ko ka dauki masa ka duba ka karanta ta zama ta kunsa. Dan galibi kowanne malami a muqaddima yake bayyana abinda ya kunsa, abinda ya sa a cikin littafin sa. Idan yana da wasu istilahat da yake so yayi amfani da su a cikin littafin, a muqaddima yake sawa. Sannan idan zaka iya ka dauki fikirarsa ta littafin ita ma ka bita, ma'ana ka bi babin kaza babin kaza, idan littafin mai babi babi ne, ko fasali kaza fasali kaza, idan littafin mai fasali fasali ne, kaga kowanne fasali abin da ya kunsa. Duk dalibi wannan ina ba ku wani likit ne, duk wanda yake so ya karanta littafi insha Allah ta'ala idan yayi wannan, to kafin ya shiga karatu littafin ma zai fahimci wani abin daga cikin littafin. Amma wasu galibi za ka ga tsayinka na ɗalibi kana so ka karanta littafi, sai ga mutum ya tsallake muqaddima, sai ga aka maɓata lokaci ne, bari ya shiga kawai lubbul kitab din, kawai tsantsar karatun littafin, to sai ka shiga baka fahimci abubuwa da yawa a cikinsa ba. Me yasa? Saboda shi mai littafin ya karanta wasu abubuwa a cikin muqaddima cewa idan ka ga abu kaza abu kaza yake nufi, idan ka ga abu kaza abu kaza yake nufi, kai kuma baka san su ba, to da haka sai karatun littafin ya maka wahala. Misali ta ɗaya ce akan wannan ƴan uwa, duk wanda ya karanta littafin Bulughul Maram na Ibn Hajar al-Asqalani alaihi rahmatullah, kun ga yadda ya yi a tsara littafinsa, littafi ne yadda ya tsara shi haka, ba haka malamai suke rubutun hadisi ba. Sai ku ga yana da wani istilahi, yana da wani technique nasa, wanda idan ya ce malamai uku suka rawaito akwai waɗanda yake nufi, idan ya ce malamai huɗu suka rawaito akwai waɗanda yake nufi, idan ya ce rawahul khamsa haka ne, idan ya ce rawahu sitta akwai wanda yake nufi, duk ya gaya maka wannan a cikin muqaddima ya kawo shi. Kaga lokacin da ka ɗauki Bulughul Maram kai tsaye ka shiga cikin su ka fara karantawa, sai ka karanta hadisi, sai ka ji Ibn Hajar ya ce rawahul khamsatu, biyar ne suka rawaito, sai ka ce su waye biyar, baka sani ba. Me yasa baka sani ba? Saboda ba karanta muqaddima ba. Saboda karatun muqaddima yan uwa na ɗaya daga cikin abin da yake da muhimmanci kafin karanta littafin malam, musamman muqaddimar da shi mai littafin ya rubuta da hannunsa. To insha Allah ta'ala za mu fara ne da karatun littafin ita a littafin muqaddimar na shi malam Nawawi. Masu sharhi da yawa, duk wanda zai wa littafin sharhi zai masa muqaddima, amma akwai ta shi malam ya rubuta da kansa. Insha Allah ta'ala masu littafi na san akwai ta a cikin, akwai ta insha Allah ta'ala a nan. Zan fara kai tsaye. Malai ce bismillahir rahmanir rahim, yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Muqaddimatul imam an-nawawi rahimahullah, muqaddima tal imam an-nawawi, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. In aka ce muqaddima, abinda ake nufi da shi gabatarwa, ko ka ce muqaddima ko ka ce muqaddama, shi ya halatta gaba ɗaya. In ka ce muqaddima kaga ismul fa'il ne, in ka ce muqaddama ismul maf'ul ne. Gabatarwa, a bar gabatarwa, duk wanda ka faɗa ya insha Allah ta'ala, ma'ana za ka gabatar da wani abu kafin shiga abinda ka tsara za ka gabatar na rubutun littafin da za ka rubuta. Malam Nawawi ya fara da alhamdulillahi rabbil alamina, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake rabbil alamina, ubangijin halittu gaba ɗaya. Idan aka ce rabbu, kalma ce da take kunsa dukkanin nau'o'i na rububiya. Idan aka ce rububiya, shi ne nuna Allah maɗaukakin sarki shi ne rabbu, shi ne mai halitta, shi ne mai mallakar halittar, shine mai sarrafa halittar shine abin da rabbi yake nufi duk inda kaji an ce tauhidur rububiyya yawa waɗannan abubuwan guda uku su ne Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir shi ya halitta daga babu shi ya mallaki halittar bayan ya halitta ta kuma tasace babu wanda ke tarayya da shi wajen mallakar halittar na uku kuma shi yake jujjuya su yake sarrafa su yake ba su umarni na yau da kullum al'alamina sune halittu gaba daya fassara da ake yi da a ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan kuskure ne talikai ai ɗan adam kenan su kadai ne talikai dan ana cewa adamu kakan talikai ko to amma al'alam kullu ma siwa Allah fa huwa alam duk abin da ba Allah ba alam ne da sama da ƙasa da aljanu da mutane da mala'iku da bishiya da ruwa da tsuntsaye da dabbobi komai alam ne to kaga idan ka ce ubangijin talikai duk sarakuma ina lafiya su kenan suwaye ubangijin su ina fata an gane yan uwa ko saboda idan ka ji an ce al'alamina abinda ake nufi halittu duka duk abinda ba Allah madaukakin sarki ba alam ne saboda haka abinda Allah madaukakin sarki yake so nuna maka shine da yace alhamdulillahi rabbil alamin a farkon suratul fatiha godiya ta tabbata ga Allah da ke halitta ya reni ya sarrafa dukkan abinda ba shi ba duk waɗannan abubuwan da na ambata wane ne ba Allah madaukakin sarki ya samar da shi ba babu ina fata an fahimta yau to sai malam ya bude da godiya wa Allah madaukakin sarki wannan al'ada ce ta malamai duk lokacin da za su fara magana ko rubutu ko wasu abubuwa mai muhimmanci sukan fara ne da godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ga alqur'ani ka tokan da me ya fara suratul fatiha ba ita ce farko alqur'ani ba kaga sai Allah fara da me alhamdulillahi rabbil alamin haka nan ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a hadisi Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana bude khutubobinsa ko dauran aurensa ko maganarsa da fadin sa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe abinda kuka sani da mai khutbatul haja ko da ita annabi yake bude maganarsa in zai fara magana sai yayi ta kun ga mai tace farkon ta innal hamdalillah lallai hakika tabbas godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kai ma a matsayinka na musulmi abinda ake so shine duk lokacin da ka samu ta dama zaka fara magana fara ta da innal hamdalillah dan koyi da Allah dan koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa ce albarka abun ko ya shafi duniya ne ko ya shafi lahira musuluntar da shi addinantar da shi kame da shi yadda Allah madaukakin sarki yake son sa ko wani abu ne da ya shafi makarantar ku ta boko ko taron ku na kasuwa ko taron ku na abu kaza idan ka tashi kai in kai bismillah ka ce innal hamdulillah ka fara kai ina fatan fahimta yan uwa ka karatu yayi amfani kenan ko kai koyi da Allah kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaida ce ta malamai to shi sa malamin shi ma sai fara bodewa da godiya ga Allah madaukakin sarki yace qayyumis samawati wal ard Allah madaukakin sarki wanda yake tsayayye mai kula da sammai da ƙasa shine qayyum a cikin ayatul kursi Allah yace Allahu la ilaha illa huwa sai yace mai alhayyu alqayyum wanda shi yake tsaye wajen kulawa da sammai da ƙasai halittun sammai da na ƙasai da wanda ke tsakaninsu Allah madaukakin sarki yake tsaye wajen kulawa da su babu wani lokaci ko wata rana ko wata awa da wani daga cikin waɗannan halittu zai nemi agaji ko taimako ko bukata a wajen Allah madaukakin sarki a ce Allah madaukakin sarki a lokacin baya nan a ce a lokacin Allah madaukakin sarki ya tashi daga aiki kamar da wani lokaci zaka je kamfani a ce kamfani sun tashi a aiki ka je office kana da wata bukata a ce mai office din baya nan ba haka bane ka ji wata ma'aikata ne mauna ba a ce ma'aikatar wanda zai baka abin yau ba shi da lafiya Allah madaukakin sarki ba haka yake ba shi yana tsaye akan bayinsa ko da wanda lokaci da safe da rana ko da wanda lokaci in ka nemi Allah madaukakin sarki yana nan kuma zai kula da kai shine qayyumus samawati wal ard shi yake wajen kula da sammai da kasai da halittun su da abin da ke tattare da su malai ce mudabbiril khalaiq ajma'ina wanda yake gudanar da yake jijjuya halittu gaba daya at-tadbir din kuwa shine juya abu gudanarwa kawo dare ba zuba rana bace yayin sai Allah madaukakin sarki ya canza ta sai kawo dare yanzu ba damuna muke ciki ba muna cikin damuna sai ga Allah ya canza damuna sai ga sanyi ya zo muna sanyi kuma sai ga Allah ya canza shi sai kawo zafi kana cikin jin dadi da walwala sai Allah ya canza shi sai kawo maka kishiyar haka at-tadbir kina Allah yake jiji al'amara inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh Allah yake yughshi laylan nahara yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri Allah yake al-alahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wannan aikin Allah madaukakin sarki ne jijjuya yanayi gudanar da ɗan adam dinna ɗaya daga cikin tauhidin rububiyya wanda yake nuna Allah madaukakin sarki shine rabbu shi yake tafiyar yake gudanar yake jijjuya komai da komai yadda ya ga dama malai ce ba'isir rusuli Allah madaukakin sarki shine wanda yake turo manzanni salawatuhu wa salamuhu alaihim tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzanin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa iri biyu ne akwai ar-rusul min al-mala'ika akwai ar-rusul min an-nas akwai manzanin Allah daga cikin mala'iku alhamdulillahi fatiris samawati alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba' Allah ya yazidu fil khalqi ma yasha to da ka akwai manzanni a cikin mala'iku wanda Allah madaukakin sarki kan turo wani daga cikin mala'iku shi zai zo ya kawo annabawa da manzanni ne wahayi shine mala'ika jibril haka nan Allah yana da manzanni daga cikin mala'iku wanda su suke zuwa su dauki rai idan lokacin mutun yayi duk lokacin da ajalin da Allah subhanahu wataala ya ajiye mana ya cika to akwai manzannin da suke jiran dako Allah zai tura shi ya ce aje wajen wani daukoran hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum har zuwa lokacin da manzannin mu zasu zo musu zasu dauki ransu kaga manzannin mu Allah ya ce ko thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq sannan duk sai a mai da su zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan akwai manzanni daga cikin mutane sune waɗanda Allah madaukakin sarki yakan zabe su ya turo su zuwa ga mutane da manzancin sa da risalarsa waɗannan su ne manzanni malam ya ce ilal mukallafina Allah madaukakin sarki yakan turo su ne zuwa ga al mukallafina su ai al mukallafina su ne waɗanda shari'a ta hau kansu naka ce al mukallaf a larabci abinda ake nufi shi ne wanda shari'a ta hau kansa eh shi ma wannan fassarar akwai gyara da malamai suka yi a lokacin da muke karatun alali ana ce mana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi ko farkon abin da ya wajaba akan baligi haka ake fasarawa ko farkon abin da ya wajaba akan baligi wannan kuskure ne ɗan uwa al mukallaf ba baligi ba kenan al mukallaf shine wanda shari'a ta hau kansa al baligul aqil bayan baligi kuma mai hankali dan idan ka ce al mukallaf shine baligi akwai mahaukaci ya balagagge ne amma kuma bashi da hankali wannan akwai shari'a kan sa al mukallaf ne laysa min al mukallafina ba mukallaf bane ashe kun ga dole sai an tantance ko so zaka yan uwa idan aka ce al mukallaf shine wanda shari'a ta hau kansa wanda idan Allah madaukakin sarki yace ayi sallah to hadda shi ake ayi azumi hadda shi ake daraban yaro baya ciki mara hankali baya ciki saboda haka Allah madaukakin sarki ya turo manzanninsa zuwa ga wanda shari'a ta hau kan su li hidayatihim domin shiryar da su wa bayani shara'i'i din dan kuma su yi musu bayanin shari'o'i na addini da Allah madaukakin sarki ya saukar biddala'ilil qati'a da dalilai waɗanda suke yankaku wa wadihatil barahin da kuma hujjoji bayyananu wanda suke a fili karara. Duk abinda Allah madaukakin sarki ya saukarwa da manzanninsa, za ku ga babu wani abu da yake a boye a fili suke karara. Kitabun Fussilat Ayatu, haka Allah ya ce, littafi ne da aka yi mai aka rarrabe ayoyinsa. Me aka rarrabe? Aka yi bayaninsu daki-daki, dalla-dalla, da mai hankali can mai zurfi, da mai tsaka-tsakiyar hankali, da mai ƙarancin hankali, duk za su fahimci sakon Al-Qur'ani. Haka Al-Qur'ani ya zo. Shi sa duk wani karatu da kaga an baka shi a hagungunce, a murɗe, ka kasa fahimtarsa, to kaje ka bi shi da kyau. Za ka ga anya wannan sakon manzon Allah ne kuwa, sallallahu alaihi wasallam, da wahala. Sannan babu wani sako da Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi, sannan ya ce ya isarwa da wasu banda wasu, babu wannan. Duk wani sako da ka sani Allah madaukakin sarki ya ce da annabi isar, to da kowa ne. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, duka kowa ya shiga. To da ka babu wani sako na wasu khas, a ce akwai wani addini na khas ne, wani wasu ke bantattu ne banda wasu, to wallahi wannan ba addinin musulunci bane, me yasa kan tsanzan da shi? Duk wani abin da ka ana kumbiya da shi, an hana ka, an ce kada a bari wani ji, kuma addinin musulunci ne, to wallahi ba addini bane. Shi da wanda yake so ya ga maka din, ka nemi inda ya samu shi, amma ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Addinin musulunci karara yake, babu koyi a cikin addini. Hatta sayyidina Ali, kanin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, majin nana Fatima ƴar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, an tambaye shi aka ce, shin akwai wani abu da annabi yake bance ku da shi? Yace babu, duk ɗaya ne abinda annabi ya koyar da nana Fatima, shi ya koyar da sauran mutane gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Haka addinin musulunci yake. Malati ahmaduhu ala ni'amihi, ina gode wa Allah madaukakin sarki a bisa ni'imominsa. Ni'am jam'i ne na an-ni'matu, an-ni'matu guda ɗaya kenan, ni'am ni'imomi da yawa kenan. Allah madaukakin sarki ya ce, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan zaka je ka ta irga ni'imomin Allah madaukakin sarki ba zaka iya irge su. Yanzu dumfashi da kake yi, da magana da kake, da takawa da kake, da gani da kake yi, duk wannan nawa ka bayar aka baka? Wani irin kokari kai ka samu waɗannan abubuwan? Babu. Ni'ima ce tsantsa daga Allah madaukakin sarki. Shi sa wani malami yake cewa a kullum ɗan adam yana buƙatar gode wa ni'imomin da suke kewaye da shi. Ka kalli ma kanka kawai sai ka ce alhamdulillah. To ita kanta damar da Allah ya baka kai godiya ɗin, wata ni'ima ce, akwai buƙatar godiya a kanta. Dan uwa fahimta, ka ce alhamdulillah. Yanzu nawa ne Allah ya musu ni'ima suka butulce da Allah? Da yawa. Allah ya ba su ni'ima ta musulunci, ta dukiya, ta ilimi, amma sun butulce. Amma kai sai Allah baka kuma sai ya nufe ka da godiya, wannan ba ni'ima ba ce ita kanta. To tahtaju ila shukur, ita kanta wannan godiyar da ke tana buƙatar ka ƙara yin mata godiya. Kaga ashe ɗan adam zai yankewa godiya kenan? Ba zai yankewa godiya ba. Kullum a cikin godiya kake. Shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, idan abu mai kyau ya same shi sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu as-salihat. Idan abu mara kyau ya same sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal. Komai dai godiya Allah ake. Eh, ba wuce ya ce wai ka godiya Allah ko kana bakin kura. Ba haka bane. An ce wani ya ce wai kura za ta godiya Allah ba kai ba. Wai kura ce za ta godiya Allah ba kai ba, tunda ita ta samu nama. Ala ayyi hal. Mala yace, wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, ina kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙaro min daga falalarsa da kuma karamcinsa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu al-wahid al-qahhar, ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah, shine al-wahid daya-daya, al-qahhar kuma marinjayi, al-karim al-ghaffar mai karamci kuma mai yawan gafara, al-ghufran shine as-sitru lillibe abu. Abinda ake nufi da al-ghufran shine kai laifi, kai zunubi sai Allah lillibe maka shi kamar ba kai ba. duk lokacin da kace Allah ka gafarta mu kamar abin da kake cewa kenan kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to amma sai Allah madaukakin sarki cikin gafararsa da rahmatarsa sai ya lillibe ka sai kaga mutane ba su sani ba kuma shi ya yafe maka dan Allah mai wannan dadi saboda Allah ya kaddare mu mu ɗan adam kowa mai laifi ne haka bane kullu ibn adama khata'un dan adam mai laifi ne to amma da Allah madaukakin sarki sai yadda muke sai saukan mana da hanyar da zamu goma bulle ita ce tuba da neman gafara saboda Allah shine al-ghafur shi sa'a zaka ga kalma ana kawo ta ne a da siga ta mubalagha kaga al-ghaffar ala wazan fa'al siyag min siyag al-mubalagha siga ce daga sigogin mubalagha mai yawan gafara mai yawan gafara gafara ta mai yawa ce yawan da ya kai yawa subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam malaita ina kuma shaida wa haqiqa shugabanmu annabi muhammad irada aminci tsara tabbata a gare shi abduhu wa rasuluhu bawan allah ne kuma manzon allah ne wannan lafazi na as-sayyid shugaba duk lokacin da zaka kira annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi babu laifi dan uwa ka jingina masa lafazin sayyid ka ce sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan babu laifi saboda annabi shugaba ne dama ko ka fada ko baka fada ba ko an yarda ko ba yarda ba annabi menene shugaba ne kuma ya fada ma cikin hadisi hadisin da yafi kowanne hadisi sai a cikin bukhari yace ana sayyidu waladi adama wala fakhra yace ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam gaba daya ba alfahari nake ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ƴan uwa duk lokacin da zaka yi annabi salati salatin da annabi ya koyar kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ake kira salatul ibrahimiyya wannan lafazin sayyidina bai zo a cikin sa ba ko an fahimci wannan da kyau in ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba za ka zo ka ce allahumma salli ala sayyidina muhammad ba wa ala ali sayyidina ma a wannan ka kara abin da annabi shi bai kara ba a antum a'lamu amillah duk abin da annabi ya faɗa menene ba wahayi bane ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha to wannan hadisi da annabi ya koyar da salati wahayi ne Allah ya masa Allah ya koyar da shi to a ciki Allah idan Allah yana so a sa lafazin sayyidina ya san sayyidina din ne amma bai sa to kai me sa ka sa shin ka fa Allah iya tarkibin magana ne tsara magana da zaka sa sayyidina to sai ka bata a haka amma idan magana ce ta yau da kullun sai ka ce shugaban mu ba daɗin mu masoyin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi kai daidai dan uwan fahimci wannan ko yawa kamar yadda malam ya kawo anan wajen yace wa habibuhu wa khaliluhu masoyin Allah subhanahu wataala kuma madadin sa afdalul makhluqina mafifitin halitta gaba daya al mukarramu bil qur'anil azizi wanda Allah ya karrama ya girmama ta hanyar bashi al qur'ani mabuwai al qur'anin da yake ya buwaya al mu'jizatul mustamirra al qur'an da yake mu'jiza ce mai ci gaba bata yankewa ala ta'aqib as-sinina zai ta tafiya yadda shekaru suke shudewa suke tafiya wannan ta biyo bayan wannan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai nade kasarsa alqur'ani ba zai canza ba wa bis sunanil mustanira hakanan Allah madaukakin sarki ya girma manzansa ta hanyar bashi sunnoni masu haske lil mustarshidina ga masu neman shari'a ɗan uwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba annabi alqur'ani haka fa ya bashi sunna anan wajen zaka samu ko kuma zaka gane kuskuren wasu mutane bugagu da ake kirawa alqur'aniyuna an gane alqur'aniyuna su ba rosa da ko da hadisi sai alqur'ani duk wani hadisi da kake karanta wasu sai kalakatu ne kalakatu kawai su suna bautawa Allah ne da tsantsar alqur'ani to kaga wannan ba su bautawa Allah yadda Allah yake so annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace laqad utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu yace an bani alqur'ani da irin sa tare da shi duk malaman shuruh na da sun yadda akan cewa me ake nufi da irin alqur'ani shine sunnar annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki annabi yadda idan ya sokar da aya ya fassara wa mutane ita ya musu bayanin ta wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim so da ka kuskure ne babba a samu ne yace wai bai yadda da alkur'ani da hadisi ba shi kawai alkur'ani zalla idan ka bashi ka ce je bauta wa Allah da alkur'ani wallahi ba zai iya ba sallah irin wannan sallar da kake yi mai raka'a hudu mai raka'a kaza ai na yi same ta idan ka ce masa sallar asubahi ya aka yake raka'a hudu daga suratul fatiha zuwa suratul nasi kaga mu inda Allah ya ce ai sallar asubahi raka'a biyu ban sani ba ko ni karamin aran ma ne akwai manyan aran ma a nan wajen ban sani ba ko akwai wanda ya sani azhar fa la'asar fa magriba fa isha fa akwai to ya ake sai sallar asubahi raka'a biyu sallar azhar raka'a hudu na suka samu wannan shi ma kalakatan ne Allah ya shirye da mu gaba daya malaiti al-makhsus bi dawami al-kalim wanda Allah madaukakin sarki yake bance shi da tattarin kalmomi wa samahati ad-din da addini mai sauki addinin musulunci addini ne mai sauki babu wahala a cikin sa salawatullahi wa salamuhu alayhi iran Allah da amincin sa tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina da dukkanin sauran annabawa al-mursalina wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wa ali kulli salihin da kuma iyalan dukkan wannan gartaccen bawan Allah malaci amma ba'du in ka jiba larabi yace amma ba'du to bayani zai biyo baya kenan yawa yace wa laqad alimat hayyul yamanuna idha qultu amma ba'du anni khatibuha haka wannan mawaki ya faɗa yace fa qaddara waina ali an ali ibn abi talib an rawaito wani hadisi daga sahabi Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal da Mu'adh ibn Jabal wa Abi Darda da sahabi Abi Darda wa ibn Umar da Abdullah ibn Umar wa ibn Abbas da Abdullah ibn Abbas wa Anas ibn Malik da Anas ibn Malik wa Abi Hurairata da Abi Huraira wa Abi Sa'id al-Khudri da sahabi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda gaba daya dukkanin su wannan hadisin da zamu karanta an rawaito hadisin daga gare su min turqin kathirati bi riwayatin mutanawwi'a wale ce ta hanyoyi masu yawa da ruwayoyi kuma kala kala nau'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man hafiza ala ummati wanda duk ya haddace wa al'ummata 40 hadisan hadisai guda 40 min amri diniha dake da alaka da al'amarin addinin ta ita al'ummatawa ba afahu Allah yawmal qiyamata shi wanda ya wannan gagaruman aikin na kiyaye hadisi 40 wa al'ummarsa Allah zai tashe shi ranar tashin al'iyama fi zumratil fuqaha wal ulama a cikin tawagar manya-manyan malamai da kuma masu fikihu fakiyai mutun zai ganshi a tsakiyar su tsindin Allah madaukakin sarki ya tashe shi a cikin mutanen kirki wa fi riwayatin wata riwaya ta ce ba afa Allah faqihan Allah zai tashe shi a matsayin fakihi masanin fikihu masanin addini wa fi riwayati abi darda radiyallahu anhu أذكر يا أبي الدرداء ألا كارم سيرداكم تواي وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا يتي نذن زمت مثلا تاشن القيامة ميتي تنسى ومي باد شهيدا أكن سوى متمن كركين وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه وترواية دي تسهابي عبد الله بن مسعود ألا كارم سيردا تواتي قيل له ذا أتير الشيوان دي أهد تواتي وأن حديثة قد 40 ودخل min ayi abwabil jannati shi'ita je kaga kofofin aljanna nan ka shiga duk wacce kaga dama ka baka shiga eh duk wacce kaga dama kofofin aljanna nan za wacce tai maka shiga ta cikin ta an baka dama wa fi riwayat ibn umar radiyallahu anhu yadda yazo kuma a cikin riwayat abdullahi dan umar Allah kara masa yarda kutiba fi zumratil ulama'i wa hushira fi zumratil shuhada za a rubuta shi a cikin taron malamai a kuma tashe shi a cikin taron shahidai واتفق الحفاظ باي مالا ياغا مكاو حديثن سيتي واتفق الحفاظ اما دكانن مالمي غغا ماسو ققرن كيايه د حدثي حديثن منزن الله صلى الله عليه وسلم سن حدا اكن انه حديث ضعيف wannan hadisi ne mai rauni wa in kasrat uruhu koda da yake hanyoyin sa masu yawa ne idan ba ku manta ba wanda muka yi muqaddima ta farko da su lokacin da muke bayanin hadisi a tarjuma ta Imam Nawawi nayi bayani akan hadisin kuma na faɗi rashin ingancin sa nace Imam Nawawi ya dora hadisin sa ne akan ya dora littafin sa ne akan hadisi tare da cewa hadisin bai me ba bai inganta ba to gashi ne shi ma ya faɗa da kansa رحمه الله قال وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات قال حقيقه malamai da yawa daga cikin marubuta sun rubuta littattafai kala kala kokarin fito da hadisan nan 40 da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a haddace fa awwal man alimtuhu sannafa fihi malan nawi yace wanda na san ya fara rubutu a kokarin fito da hadisi 40 shine Abdullah ibn al-Mubarak shine Abdullah ibn Mubarak kuma Muhammad ibn Aslam al-Qusi sannan Muhammad ibn Aslam al-Qusi al-Alam al-Rabbani kuma al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i sannan al-Hasan ibn Sufyan an-Nasa'i Abu Bakar al-Ajuri sannan malam Abu Bakar al-Ajuri shi ma ya rubutu akan hadisi 40 ya tantance hadisi 40 kawai yasa ta a cikin littafi domin a samu damar haddace su wa Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani da malam Abu Bakar ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani shi ma ya rubutu akai sai Wadaru Qutni babban malamin hadisi Imam Wadaru Qutni shi ma yayi wal Hakim sannan da Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi shi ma yayi wa Abu Nu'aym da Abu Nu'aym al-Asfahani shi ma yayi wa Abu Abdurrahman al-Sulami da malam Abu Abdurrahman al-Sulami shi ma yayi rubutu wajen kokarin fito da hadisi 40 domin kiyayewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda ya faɗa akan al'ummar sa wa Abu Sa'id al-Malini da Abu Sa'id al-Malini wa Abu Usman as-Sabuni Abu Usman as-Sabuni shi ma yayi rubutu akan hadisi 40 Abdullah ibn Muhammad al-Ansari da Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi da Abu Bakar al-Baihaqi shi ma ya rubutu akan hadisi 40 wa khala'iq la yuhsawna min al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin qala ce da sauran jama'a masu yawa wanda ba za a iya kiyaye ko a kididdige adadin su ba daga cikin magabata na farko da kuma wanda suka zo daga baya dukkanin su sun yi rubutu akan kokarin fito da hadisi 40 domin su rubuta al'ummar annabi ta iya ta haddace don su samu wancan roman tare da cewa hadisin bai me ba bai inganta ba sai malam Nawawi yace wa qadis takhartu Allah fi jami'i 40 hadithan yace to ni ma da nazo sai ne mu zabin Allah madaukin sarki ne istikhara shine istakhartu Allah ne mu zabin Allah subhanahu wataala fi jami'i 40 hadithan wajen ni ma na samu hadisan nan 40 na tattara kar abanna a baya magabata sun yi kokari sun yi himma sun yi aiki to bai kamata mu ma da muka zo daga baya abanmu a baya ba shi sa dan uwana mai albarka duk lokacin da ake wani yunkuri na alkhairi kada ka ce ai wane ma yayi su wane ma sun yi ni mai amfani na wa'a kada kai haka ya kai ma kai naka kai kokari kaga kai ma me zaka bari a wajen yawwa kaga Imam Nawawi ya baka maka malamai kusan nawa yace duk sun yi ai da shi ma sai kuma gefe ya zauna ko ya dauki nasa ya dogara da shi bai yi haka ba sai ya shi ma sai ne mu zaɓin Allah madaukakin sarki dan ya shiga cikin su in ana abbatan wanda suke wa addini aiki a wannan bangaren to kaga sai an lissafa da shi malam Nawawi yace iqtida'an bi ha'ula ila immatil alam nayi haka ne dan yin kokarin yin koyi da waɗannan malamai jigajigai wa huffazul islam wasu kokarin kiyaye addinin musulunci wa qad ittafaqa al-ulama shi malam Nawawi yace lalle ne malamai sun yi ittifaqi ala jawazil amal bil hadith ad-da'if malamai sun yi ittifaqi a wajen ya halatta ayi aiki da hadisi mai rauni amma fi fada'ilil a'mal, a ayyukan da suke na falala. Me ake nufi da ayyukan falala? Kamar a ce wanda ya sallar nafila da daddare za a bashi lada 1000, wanda ya azumin nafila ranar Alhamis za a bashi lada 100, wannan fada'ilil a'mal ne, banda abin da ya shafi halattawa ko haramtawa. ‘Yan uwa an fahimta? Yawwa. To anan za ku ga sai malamin yasa lamba a ƙasa, al-muhaqqiq na littafin, wanda ya haƙaƙa littafin, sai ce qultu fi hadhal kalami nadhru min wajhayn. Wannan magana ta Imam an-Nawawi da yace ya halatta, ko kuma malamai sun yi ittifaqi akan za a yi aiki da hadisi da'ifi, sai ce akwai magana akan shi. A taƙaice ba shi na karanta mana wannan magana ta ƙasa ba, saboda lokaci maganganu ne guda biyu. Abu na farko shi ne babu ittifaqi a da ko a yanzu game da cewa hadisi da ifi za a yi amfani da shi ko da akan fada'il a'mal, wannan babu ittifaqi akan shi. In na ce ittifaqi shi ne duk malami sun yarda, babu wannan. Akwai malaman da suke gani cewa duk wani hadisi in bai da ifi ne ba za a yi aiki da shi ba kwata-kwata, wanda kuma maganar su tafi ƙarfi na hujja da dalilai. Amma akwai ɓangaren da suke gani cewa hadisi da'ifi za a yi aiki da shi, amma idan ya kasance ya zo ne akan fada'il a'mal, to sai suka ba da wasu shar'ai kuma. Bar ku ji shar'an. Suka ce za a yi aiki da hadisi akan fada'il a'mal amma da shar'ai. Sharadin farko suka ce ya kasance kai da kake faɗar hadisin kada ka ƙudirce manzon Allah ne ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam. Sai daga ce an rawaito, ka kawo shi bisigati tamridi, sigar rashin lafiya, ka ce ruya ko hukiya, an hikaito an rawaito, amma kada ka ce manzon Allah ya ce a'a. Na biyu suka ce kada ya kasance kuma raunin nasa mai tsanani ne, wannan sai ma ɗaliban mustalal hadisi za su san abin da ake nufi. Hadisi shi kansa rauninsa maratib ne, martaba-martaba ne, wani hadisin ya ko wani hadisin rauni, shi kansa raunin nasa martaba-martaba ne. Akwai wanda abin da ya jawo masa raunin hadisi shi ne ba shi da hadda sosai, akwai kuma wanda abin da ya jawo masa raunin hadisin shi ne maƙaryaci ne, akwai wanda kuma abin da ya jawo masa shi ne fushi ghalati, akwai sayi'ul shibs, akwai suna nan da yawa kamar yadda malaman hadisi suke lissafo su. To suka ce sai ya kasance hadisin ba shi da rauni tsantsan, idan rauninsa yawa to ka zubar da shi ka kyale shi kawai. Sannan au kuma suka ce lallai ya kasance hadisin yana da wani asali da ya asalci da shi kafin a faɗe shi. Bari mu ba ku misali. Yanzu sallar nafila tana da asali ko ba ta da asali? Tana da asali, amma sallar nafila ai kala-kala ce. Daga cikin sallolin da muka sani shi ne akwai sallar walha, haka ne, akwai sallar dare da ake yi ita ce qiyamul layli, ko kuma tahajjud. Aka ce tahajjudi ba sai wata ake da azumi ba, duk sallar da ka tashi kai da dare wanda tahajjudi, wa min al-layli fatahajjaj bihi nafilatan laka, duk sallar da kai da dare wanda tahajjudi ba sai ta azumi ba. To sai ka ce wanda ya sallar dare Allah madaukakin sarki zai bashi lada 1000, ya kankare masa zanubi 1000 karkashin wani hadisi da'ifi, wannan misali da yake bayarwa. To kaga asali sallar tahajjudi addini akwai ta ko babu? Akwai ta. To irin wannan idan hadisin bashi da rauni da yawa, sannan baka kudirce annabi ne yake faɗa ba, za ka iya kawo wannan a matsayin mai isti'nasi dai mai cewa babu laifi. Amma yanzu bari in baku misali, kawai sai ya zo ya ce maka duk wanda ya sallar nafila a ranar a daren juma'a na farkon watan Muharram, Allah zai bashi lada 1000, ya kankare masa zanubi 1000. To ban sani ba ko akwai wani hadisi da kuka sani ya tabbata da yake kwadaitarwa akan ayi wata sallar nafila a ranar juma'a ta farkon watan Muharram? Amsa shine babu. To tunda babu, kaga ashe babu wani asali ingantacce da hadisin zai tsoro akan sa, ko to ba za ka kawo irin sa. Dan uwan na fata an fahimci wannan da ke. Saboda haka dai wannan magana ce Imam an-Nawawi, idan kuka kalle ta da ke za ku ga akwai gyara, sai ayi sakinin dinta, akwai gyara akan ta cewa duk malamai sun hada za a yi amfani da hadisi shine malai yace akwai gyara a akan wannan sai malai yace wa ma hadha falaysa i'timadi ala hadha alhadisi inji imam an-nawawi yace amma duk da haka dai ba wai na dogara bane akan wannan hadisin da bai inganta ba wajen rubuta littafin nan dake kunshe da hadisi 42 yace bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam bari dai abinda na dogara da shi shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisi sahiha a cikin hadisi da suke ingantattu da yake cewa li yuballigha ash-shahidu minkum al-ghaiba shi yan uwa wannan hadisi da malaka hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi kuma kowanne ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin to da hadisi ne ingantacce hadisin da annabi yayi wa'azi yayi kuduba gagarima bakan jami'ar kuduban nan ranar arfa hajjin sa na ban kwana ai ina ji zamu tuno hadisin ko annabi yayi wata kuduba bakan jami'a a ranar da ya hajjin sa na ban kwana ranar arfa ya faɗi maganganu da yawa annabi yayi wa'azi da ya gama wa'azin sa shine sai ya ga sahabbai cewa li yuballigha ash-shahidu al-ghaiba duk wanda ya halatto nan yake nan ne wannan bayanin inji annabi yace to ya isar da wannan bayanin zuwa ga wanda baya kun ga annabi ya dora musu nauyi kenan ko to kai ma kuma bayanin ya shafe ka ba iya su kadi ake ba duk wani hadisin annabi da kaji akwai nauyi akan ka kai ma ka isar da wanda bai ji ba an fahimci wannan yan uwa nauyi ne annabi ya dora mana gaba daya li yuballigha ash-shahidu al-ghaiba eh kaga wannan akwai dadin haddacewa ba li yuballighu ash-shahidu al-ghaiba wanda yake nan sai isar da wanda baya nan to kaga imamu nawawi ya samu wasu hadisi daga annabi sai yake so isar da shi ga wanda basu ji ba da Allah yanzu an karar da abinda imamu nawawi ya rubuta kuma a karar ba an karar sosai to imamu nawawi yace ya dogara da wannan hadisin wajen rubuta littafin sa ba wancan hadisi wanda yace mai rauni wanda yake mai rauni ba wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam malan nawawi yace har yanzu kuma ya dogara da wani hadisi na annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda yake shi ma ingantacce ne yace nabbara Allahu mara'an sami'a maqalati fa'au'aha fa'addaha kama sami'aha wannan hadisi shi ma akwai dadi eh dadin karantawa dadin sauraro annabi yace nabbara Allahu Allah madaukakin sarki ya haskaka imra'an duk mutumin da sami'a maqalati ya jizance na ya karanta hadisi na ya zauna ya saurara ana karanta hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan fa au'aha sai ya kiyaye abin da aka karanta masa ba wai jin ba kawai sai ka kiyaye ka haddace ka rike fa addaha kama sami'a ka je ka isar da shi kamar yadda ka ji shi annabi yace Allah haskaka rayuwarka dan Allah wata addu'a ta fi wannan dadi annabi cewa nazzara Allah Allah ya haskaka ka bai sai haskaka wani abu particularly a cikin ka ba a komai naka duk rayuwarka Allah ya haskaka ta komai naka da karatunka da neman kudinka da sana'arka da rayuwarka komai naka Allah ya haskaka shi to shi sai ga duk wanda ya tunkari hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen koyo da koyarwa wallahi rayuwarsa tana yin haske aida ne rayuwarsa tana yin haske ba wai in aka ce rayuwarsa tana yin haske yan uwa ba abinda ake nufi ka samu kudi da yawa ba fa an fahimta idan galibi yanzu mun fa fahimtar idan aka kawo batu irin wannan sai wani ya dauka cewa kudi yake nufi ba shi bane abinda ake nufi shine ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ka bi Allah madaukakin sarki yadda Allah yake so shine abinda ake bukata to wannan hadisi shi ma yan uwa hadisi ne ingantacce al-imam Abu Dawud ya fitar da shi imam Tirmidhi ma fitar da shi ibn Majah imam Ahmad duk sun fitar da shi a cikin littafin su hadisi ne ingantacce ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين ما لا يتسنن لك سكين ما لمي أقوي وان ديرو متهدي سنن قد أربعين أسكين ما لمن دمال يجيرو من أبايا أقوي وان دي نسل التافن يا رب تاشيني يا ميدا هنكليني أكون في أصول الدين أسكين أصول الدين ما أصول الدين شيني أكيدا دي إنك جانت أصول الدين أنا نفن أكيدا كينا أسلن أدين التوهيد فوان دي تاشي سيئت انتو هديسن دسكي بياني أكون توهيدي قد أربعين كو سيئتات على سكين التافي دايا وبعضهم في الفروع ولكم سي يربط اكن ابن دا يكي دا علاقه دا مي مساله ني فيكو شنو الفروع الرسانه الديني كينا با اصلن با شنو مساله ني فيكو كينا wa ba'dhum fil jihadi wani kuma sai ta to hadisan da suke bayani akan jihadi guda 40 sai ya rubuta dan a hadisi wa ba'dhum fil zuhud wani kuma ya rubuta ne a cikin zuhud zuhud shine gudun duniya eh ko a ce ta ta dantsan da duniya wa ba'dhum fil adab wani kuma ya rubuta a cikin ladabai aka ce adab shine ladabin shiga ban daki ladabin cin abinci ladabin shiga masallaci ladabin tafiya masallaci ladabin irin waɗannan abubuwa to irin sai ta to har hadisi 40 sai ya rubuta wa ba'dhum fil khutab wani kuma ya rubuta a cikin khutubobi maganganu na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da yake yi wa sahabbai na khutuba sai ya tato wadannan guda 40 sai ya rubuta malai ce ko kulluha maqasid salihah radiyallahu ta'ala an qasidiha yace dukkanin su da suke wadannan abubuwa kowanne akwai manufar da yasa yi wannan rubutu kuma Allah madaukakin sarki gaba ɗaya mane musu addu'a yadda da wannan manufar ta su malai ce wa qad ra'aytu jama 40 min hadha kulli yace amma ni ina ganin dacewar na tattaro waɗannan abubuwan da malamai suke rubutu akan su gaba ɗaya in tattara su a waje ɗaya in zaɓi hadisai 40 da suka kunshe su gaba ɗaya wani yayi akan jihadi wani yayi akan zuhudu wani yayi akan kaza to ni gaba ɗaya da jihadin da zuhudu da kaza duk na tattara su sai in zaɓi hadisai 40 da suke da alaka da su gaba ɗaya sai na rubuta malamai wai ce wa hiya haka ne ko nan ne haka ne wahiya 40 hadithan mush eh wa qad ra'aytu jama 40 min hadha kulli haka ne wahiya 40 hadithan mushtamilatan ala jami'i dhalika sune wadannan hadisai guda 40 da suka kunshi dukkan wadannan abubuwa wa kullu hadithin malaka kuma kowanne hadisi daga cikin hadisan nan min hadaga cikin su qa'idatun 'azimatu min qawa'idid din wata qa'ida ce mai girma daga cikin qa'idoji na addini qad wasafahu al-ulama'u bi anna madar al-islam 'alayhi wanda malami sun wasafa kowanne hadisi da zan kawo a ciki cewa addini yana kaiwa da komowa akan su ne kuma da naga muku cewa wasu daga cikin malami suka ce duk addinin musulunci gaba daya yana kaiwa da komowa ne akan hadisi guda uku انما الاعمال بالنيات من احدث في امرنا هذا الدين النصيحه سي وانتن حديثي نشبهات غدا ودن دي هكا suka ce duk wani abin da kace ni addinin musulunci ya shiga karkashin daya daga cikin wadannan hadisi to mallana waye ce irin wadannan hadisi yake so ya tattara au huwa nisful islami ko kuma zaka samu shine rabin musulunci shi hadisi abin da ya kunsa aw thuluthuhu ko ɗaya bisa ukun musulunci aw nahwu zalika ko wani abu makamancin haka mu ya kuni mu karasa muqaddima gaba daya summaltazamtu fi hadhihi al-arba'ina malaka sannan sai na lazamta a cikin wannan hadisi 40 da nake son kamowa an takuna sahiha su kasance dukkanin su ingantattu ne bana son sa hadisi ko guda ɗaya wanda bai inganta ba in ji malam Nawawi malaka wa mu'azzamuha fi sahihai al-bukhari wa muslim sai dai ma kuma mafi yawancin hadisin da nake kawa mafi yawancin su ba duka ba suna cikin Bukhari ne da Muslim wanda ku kun san hadisan Bukhari da Muslim dukkanin su menene ingantattu ne ko yawa wa azkuruha mahdhufatal asanid yace ina ambatan su ne ina mai goge isnadi zaku ga na tare isnadin isnadi shine qala haddathani wa na qala haddathani wa na hazwa kan sahabi ha sai qala rasulullahi ko matani kuma shine gundarin maganar manzon Allah ira da amince tsara tabbata a gare shi to duk yana cire wannan kawai hadisi zaka ya amince sahabi ne kadai sai annabi sai kuma ya kawo hadisi duk sauran mazajin hadisin da suka kawo shi ba zaka ji shi ba sai daga karshe sai ya kawo maka shi to da haka guda biyu yake ambata rawul a'la wa rawul asfal rawi na can sama da rawi na can kasa su yake ambata kamar yace maka Abu Huraira Bukhari haka ne Abu Huraira yace annabi yace sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo hadisi sai ce rawul bukhari shikenan ya goge isnadin saboda ya taƙaice maka shi malaka liyashala hibbuha domin haddace hadisan yayi sauki wa ya'ummu al-intifa'i biha insha Allah ta'ala sannan amfanuwa da hadisan su game kowa da kowa thumma atba'uha bi babin fi dhabt khafi al-fadhiha malaka sannan sai na bibiye shi da wani babi wajen kokarin tace da kuma kiyaye wasu lafuza daga cikin hadisan da suka buya wannan yana bayani ne game da sharin da ya masa kun san shi ma nawa yayi wa littafin da ya masa sharhi da kansa bayan ya rubuta masannin kuma sai ya zo ya masa sharhi sai yake zaba wasu kalmomi masu kalimat sa'aba waɗanda suke masu nauyi sai ya fassara su da larabci mai sauki yadda za ta iya ganewa wa yanbaghi li kulli raghibin malaci ya kamata lalle ga duk mai kwadayi na ilimi fil akhirati wanda yake kwadayin lahira ay ya'rifa hadhihi al ahaditha da din yadda za a yi kokari ya san waɗannan hadisai da na rubuta guda 42 limashtamalat alaihi saboda abinda hadisan suka kunsa min al muhimmat na muhimman abubuwa wahtawat alaihi min at tanbih da abubuwan da ta tattaro na fadakarwa ala jami'i ta'ati akan dukkanin wani nau'i na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika zahirun liman tadabbarahu ma laysa wannan kuma zahiri ne ga duk wanda ya bibi littafin ya tadabburin sa wa 'ala Allahi i'timadi ma laysa ga Allah madaukakin sarki dogaro na yake wa ilayhi tafwidi wa isnadi kuma izuwa gare shi nake fawwal al'amari na nake kuma jingina al'amari na gaba daya walahu alhamdu wan ni'ma godiya ta sace ni'ima ma ta sace wa bihi tawfiq wal isma sannan da ce na sane kuma kariya ma ta sace Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma ba mu kariya to wannan shine yar karamar muqaddima da shi malan Nawawi ya rubuta da alƙalamin sa wanda insha Allah ta'ala karatun mu na gaba kai tsaye zamu shiga cikin hadisin farko ne hadisin da malan ya rubuta zan fara karanta sa dai bayan dai har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala saboda kamar yadda muka ambata sharhin da zamu yi amfani da shi shine wanne akar maka Allah wanne ne ma yawa na Uthaymeen gashi nan a wajen malan yawa da shi zamu yi amfani insha Allah ta'ala saboda kashi zamu rinka bin sa gaba bayan gaba muna karanta dan makaranta hadisin sai kuma ji abin da malam Uthaymeen ya faɗa dai bayan dai insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba ɗani da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله